أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال أدم أيو شاترا قوات رمضان شكرا تدوء لأيه كل ربعين دشدا والذي يريد شاترا قوات مارس دوء بدا شرين دبير ميلادية. أنا مجلس نام دم في تفسير القرآن بجبه منا نندي آية أربعين دشدا. الله تعالى يتي وسعينه بالصبر والصلاة، ku nemi taimako da haƙuri da kuma sallah da za ku yi. Wa innaha lakabiratun, lallai sallah ko kuma wannan wasu ci da ake muku dukansu ababe ne masu girma masu tsanani. Illa ala alkhashi'ina, sai dai fa akan wato masu tsoron Allah ta'ala, masu sankan da kai ga Ubangiji. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, daga cikin siffan waɗannan masu sankan da kai su ne wanda suke da tabbas cewa za su gamu da Ubangijinsu. Wa annahum ilaihi raji'un, kuma lallai su ɗin zuwa gare shi za su koma. Ya bani Isra'ila, ya ku bani Isra'ila, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ku tuna ni'imata da ne ni'imta ku da ita. Wa anni faddaltukum 'ala al'alamin, kuma ku ɗin na fifita ku akan halittu. Wattaqu yawman, ku ji tsoron wani rana. La tajzi nafsun 'an nafsin shay'a, wata rai ba za ta amfana ma wata rai wani abu ba. Wala yuqbalu minha shafa'a, kuma ba za a karba daga wannan ran ceto ba. Wala yuqbalu minha adlun, kuma ba za a karbi daga wannan ran wani fansa ba. Wala hum yansarun, kuma wanda wannan ran ba za a zo a taimake su ba baki da. Jiya mun fara tafsirin gaban afafanin Allah ta'ala, alladhina yaquluna annahum mulaqu rabbihim. Sai dai kamar yadda muka faɗa cewa wannan Allah ta'ala na siffanta su waye alkhashi'in da ya faɗa, lokacin da ya ce a nemi taimakon haƙuri, a nemi taimako da haƙuri da kuma sallah, sai ya ce kuma a kiyaye sallah ko a kiyaye wasu cin da Ubangiji ya yi mabumunai. Wannan wani abu ne da yake da girma, yake da tsanani. Sai dai fa idan mutum ya zama wanda yake ƙasƙantar da zuciyarsa ga Ubangiji, shi ne abin da ya mace sauƙi. Inda su mabumunai ko yaya duk abin da suke yi duk wahalar shi, amma yayin da suke tuna cewa suna daɗa dama Ubangijinsu ne wanda shi suka fi so, to sai su ji wannan wato wahalar da suke ji ba sa jin wahalar baki ɗaya. To shi ne ya ci gaba da faɗin siffarsu. sai yace alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune wanda suke da tabbas in cewa za su gaba da ubangijin su lafazin yadhunnuna mun fahimi dogon dajiyajiya muka ce larabawa suka yi amfani da lafazin adhannu suna asali suna nufin al ghalabatu dhann ko kuma al ilmu rajih wani ilimi da kake da shi amma kuma ta fuskar rinjayen zato idan yayi rauni sai su kira shi fafanto ko tantama in kuma yayi girma ko sai su kira shi kuma yaqini tabbas to musamman amanin da yazo ya sabi anna a gaban sa gaban anan wannan aya Allah ta'ala cewa alladhina yaquluna annahum mulaqu rabbihim wani lokaci kuma ana isa mun kadina ma ya zama ana wato nufin azanno da ma'anar yaqini baki daya wannan mutum yaje ya shiga cikin littafai da suke magana akan harfan larabci za su gaya maka wannan magana Ibn Jarir al-Tabari da ya nuna wato hujjar cewa larabawa suna amfani da wannan aya waƙe-waƙen su sai kafa hujja da faɗin Durayd ibn Simma yace fa qultu lahum bunnu bi alfi mudajjajin saratuhum fil farisi al musrij sai nace musu ku tabbaci wato yaqinin cewa za ku haɗu da wato sojoji dakaru 2000 dan nace bunnu ba wai yana cewa wai ku tsammani ba yana ga musu cewa ga abin da zai faru ne abin da zai faru kenan saboda haka wannan abu ne tabbatacce cewa abban da yake zuwa da ma'anar yaqini alqur'ani ya rika zuwa da ma'anar yaqini din shi yasa malamai Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Abi Hatim al-Razi suka ruwaito ta hanyar Abu Ja'far al-Razi daga Ar-Rabi' ibn Anas daga Abu al-Aliya Abu al-Aliya yace adhannu ha huna yaqin zato da ake Allah ta'ala ke cewa wanda suke zaton za su gamu da ubangiji su da wannan zato ana magana yaqini ne yastayqinuna annahu yarji'una ilayhi yawm al-qiyamah suna da yaqinin cewa za su koma wajen ubangiji su ran tashi al-qiyamah kuma wannan fasaran ita ce fasaran Mujahid ibn Jabr Al-Wajid Abdullah ibn Abbas kuma yace fasaran As-Suddi Isma'il ibn Abdurrahman ibn Abi Karim As-Suddi ita ce kuma fasaran Ar-Rabi' ibn Anas da Qatada ibn Da'amah As-Sadusi da Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Turayj da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da dai sauran magabata wanda fasaran da suke yi kenan cewa anan da Allah ta laka cewa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sai wanda suke tabbas sun cewa su ga wani ubangiji su ba tantama ba anan adhannu ba ana magana tantama ne ba ana magana yaqini sai dai akwai wani ƙarin ma'ana da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ya ƙara yake cewa ana kiran wato irin wannan wannan galibi a Qur'ani dai musamman yakan zo idan yaqinin da baka riga ka gani ba labari aka gaya maka kaga cewa za su gaba da ubangiji su zai faru tashin kiyama ba jan ba gani ba tukuna to amma saboda sun gazgata manzo Allah sun gazgata Allah ta'ala sai zama yaqini a wajen su wato sun gazgata ne da gazgata manzo Allah da suka yi saboda haka sai yake cewa to ilimin da ba ka gani kai ba to sai ka ja shi da da irin wannan ban abban da yake zuwa da Allah a gaban sa shi kuma al yaqin kuma shine wanda ka riga ka gani kai tsaye da idanka ai wannan dai kokarin ma tutu da ma'anan ne wanda shi Abdullahi ibn Zaid ibn Aslam yayi yace an kira cewa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim saboda annahum lan yu'ayinu busiga ita wato wannan ranar bata kuna fa kana dhannuhum yaqilan wa laysa dhannan fi shakkin وقرأ قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي يا قارئ كرنت وأن الآية عدد أن تعالى كتوى إتيه كيتو بولم باو ذي كتوى إني ظننت أني ملاق حسابي اللي إنا يتحب سنتوى أني ذا قلدا حسابينا فقاعد أنا إنا مكان تشوى زتو أنا ما أنا سشيني إلمي إلمي ده بكرجع كغني با سو ده أسوأ أن دزاس أقوم ده أوبنجي أن تشين كيا وسرعة سونغ كيا ما شفنا ده ما تعالى أكسر إيماني دش شيء سا ده وانو آية ناقر أنا تشوى سي إيماني ده جيد annabiyin imina bil ghaibi saboda ghaibi kace za a yi tashin kiyama za a tashi a kabari za a tashi a mana hisabi wala duk wasu abubuwa ne na ghaibi ba muayyana shi kai ba amma me yasa kai imani da shi saboda ka gazgata manzo Allah sannan kuma ka san ubangiji shi ya halice kuma ya san me zai faru zai faru kaga alamomi da yawa da ke cewa lalle ubangiji zai tada matattu da haka sai ka yadda wannan shi yasa aka ce annahum mulaqu rabbihim wato suna da yaqini cewa su gaba da ubangijin su Allah ta'ala yake cewa su ne wanda alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wanda suke da yaqini cewa su gaba da ubangijin su wa annahum ilayhi raji'un kuma za su koma wajen sa nan mashhuri a larabci ga wanda san larabci kamar wato abin da ya fi shahara shine a ce alladhina yadhunnuna annahum mulaquna rabbahum haka ne shahara abinda ya shahara a larabci a tabbatar da nunin saboda wannan munafu ismul fa'il ne kuma nakira ismul fa'il nakira idan yazo da ma'anan yaf'alu ko kuma fa'il na al-istiqbal to ya kamata a yi mishi ithbatin nun a ce munafuna ce nahnu zahibuna as-suqa ba zahibu as-suqi ba to amma ran Allah ta'ala sai ce mulaqu rabbihim bai ce mulaquna rabbahum ba suka ce wannan yayi ko dai wato ana yin haka a larabcin dama amma dai ba shine mushara ba suka ce ko dai istighfafan ne kamar su malaman basar suke cewa wannan yayi ne saboda kokarin sauƙaƙe shi a baki kamar inda wani yace inna mursilun naqa bai ce mursiluna naqata ba yace suka ce to wannan yayin yi shi ne saboda sauƙaƙa shi a baki wasu kuma suka ce an yi mushi wannan ne saboda al-irabun an lura da cewa yana kan diri na suna ba diri na fi'ili ba dama in ya zo da in an lura da ma'anarsa to ma'anarsa fi'ili ne da haka sai al-isbatun nun sai zama kamar ala wazani yaf'alu in kuma an lura da sunan sai zama akan wazani na wato suna din sai a ce wannan nunin da amma ta da haka duk da a shahara abin da ya fi shahara a larabci shine a ce mulaquna ba mulaqu ba amma az-zajjaj Abu Ishaq Ibrahim az-Zajjaj sai ke cewa wannan bai kamata a ce wannan baya sa kuma wani dan kawai kokarin wato ya gyaran wato irin ɗan ba na iya na siyasa gyaran za su gyara Qur'ani wani kaga dai yayi ce shi a larabci tunda ya fi shahara da zuwa bare tabbata da nin shi bare wa in ta karatun ba shi zai ce inni mulaqu alladhina yaquluna annahum mulaqu la yafada shi bai ce mulaqu ba to shine az-Zajjaj da balabul larabci ne sai ke cewa wallahi yajidu fil Qur'ani ithbatuha ya hata qur'ani mutum yabo bai kanta wannan aya annahum mulaqu rabbihim yace annahum mulaquna rabbahum ba lannahu khilaf al-mus'ab saboda ba shi ne aka samu a qur'ani ba wala yajidu an yaqa shay'un fil mus'ab mutma'un alayhi fa yukhala bi halata abinda aka ijma'i wajen tabbatar da shi ba aka ce babu shi kai kuma ka zo ka tabbatar ka saba ma wato ijma'in malamai lanna ittiba' al-mus'ab asl ittiba' as-sunnah saboda bin mus'abi wannan wato asali ne wato bin sunna ita kanta a nan na kawo wannan magana saboda a fahimci cewa wato shi kanshi yanda malamai ke ladabi game da abin da ita yanda Qur'ani na shi kanshi ya zo mana kuma ka fahimci cewa Qur'ani wato sunna ce ke kiyaye ta kaga sai yake cewa li'anna ittiba' al-mushaf asl fi ittiba' as-sunnah saboda bin mushafi asali ne wajen wato bin sunna dan ka fahimci cewa sunnan haka ta wakana cewa a cire wannan nunin to kuma ko da a yariya har ta kasano ni to ga har ta kasa ba tunda yanzu ba shine abinda suna ta wakalar ba sannan kuma kaga wannan zai zama kamar raddi ga wanda ke inkarin sunna idan yace zai inkarin sunna to Qur'anin kansa za a samu matsala a wurare da yawa me yasa ba za a ba tabbata wannan nunin da saboda sunna ta ce ba bi ta wannan shine kawai dalili sai wannan kuma yana yin raddi kuma akan duk wani wanda mai cewa a Qur'ani zai iya wani kare-kare ko zai iya wani gyare-gyare kamar da aka samu wasu daga cikin wanda suka koci da larabci wai suka fara cewa za su yi ga wani gyare-gyare na Qur'ani masar akwai wani mutum da Hausa ya rika cewa zai rika bin waɗannan ayoyi haka yana wajen irabi yana cewa ga yanda ya kamata ga yanda ya kamata wannan na faɗa ba wanda suke sani na amma ba haka ba an dinga samun a baya-baya wanda ya ce shi zai zo da wani abu kamar Qur'ani ko ma ya gyara Qur'ani ko mu a nan Kano kaga wasu lokuta akwai lokutan da wani ya rika cewa akwai wasu surori wanda babu zai haɗa ya ƙara jujjurawa ka duba sai ka ce ina je samu su uku ya je ya ga wata sura a ce babu wata sura wai a cire ta wai yanzu ya je ya ganta wani tafi ta ƙara jurawa sai ka ce abin haka kawai ake a je kawai a ɗauko a shaje a rubuta to malamai ba haka suke ba duk abin da ka ga babu shi malamai suka ce babu to wato kuma sahabbai suka ijma'i kan cewa babu to babu ba kai bai halitta ka zo ka ƙara ba a nan duk da a larabci ya halitta ka zo ka ce alladhina yadhunnuna annahum mulaquna rabbahum ya halatta a larabci wannan shehu shahara ma to amma qur'ani ya zo ya ce mulaqu rabbihim ba wanda yace zai kara ya abu yan shi Allah ta'ala ya ce inna mursilun naqa a larabci zaka ce inna mursilun naqata amma ba mutum bai sai zai ce zai share wannan wurin ba haka zai bashi yanda musafi yazo ba yanda iya almuhim dai wannan aya Allah ta'ala yana ba mu labari ne cewa wato waɗannan wasiyoyi da kuma tsaye da sallah kadai wanda suke kiyaye waɗannan abubuwa su ne al-khashi'una al-khashi'una wanda suka zama sun kaskantar da zuciyarsu gaban Ubangijinsu wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe wannan kuma zai zama kamar razani ne da kuma fada ne Ubangiji yake ma'alul kitabi yanda suka yi imani da manzon Allah yanda kuma wato su zama mutane wanda suka kaskantar da zuciyarsu ga Ubangiji batun da har ba su imani da Allah ta'ala ba sun rarraba tsakanin annabi da kuma sauran annabawa baki daya to Allah ta'ala anan sai yake musu shagube yake cewa abin da ya hana su su imani da annabin sa saboda su zama kashi'ai ba bu zama wanda suke tsoron Allah ta'ala ba su ga kaskantar da zuciyarsu zuwa ga Allah ta'ala inda sun yi wannan to da wannan ba zai ba su su imani da manzon Allah ba to Allah ta'ala anan kaga wanda kamar razuni yake ga musu cewa kamar musu imani ba kamar musu sun kafirta wannan zai zama kamar tarhib ne tsoratarwa ne cewa idan suka mutu a haka fa ba su da rabo amma ta haɗa haka dan saboda usulubi na Qur'ani yana hada zakanin hada kwalitarwa da tsoratarwa ya gama tsoratar da su yanzu kuma zai ƙara kuma faɗan wata magana wacce take akwai wato kwalitarwa a haka sai ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila ufkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'ima ta da ni'imta ku da ita wa anni faddaltukum 'ala al'alamin kuma na fifita ku da yawa daga cikin halittu wannan kamar yadda nace akwai wani nau'i na wato abin da Qur'ani ya saba na tara tsakanin tsotarwa da kuma kwalitarwa a can a baya sai kaga ya dinga razanar da su akan cewa wato kuna hada tsakanin gaskiya da ƙarya ba ku imani da abin da na saukar ba ba ku yin sallah da zakayen da aka shar'anta muku ba ku yi hushu'i ba dan haka shi yasa ko ku imani da ran ƙarshe ba shi yasa aka samu ku imani da manzo Allah ba wannan tsotarwa ne manzo Allah ta'ala ke musu kamar yana ce musu ne idan musu wannan ba to kuma ba ku musu zama wuta to amma kuma kawai sai kuma ya koga kuma yana cewa kuma ku tuna kuma da imani da muku mar gashi na ba biki ta ku da yawa daga cikin halittu wannan kaga akwai wani nau'i na kwadaitarwa na wato duk yanda mutum ya kai da bashewa to ba wai ba wai usulun Qur'ani ne shine wai a tasa shi ko a dinga cewa shi ya ji wuta ya gaba ba a za a dinga hada mushi abin ne guda biyu tsotarwa tsotarwa sannan kuma kwadaitarwa kwadaitarwa Allah ta'ala kaga adan sai duk da wannan ballan da suke yi suka ce sun kafa ce ma annabi sai ce to amma kuma ku tuna na bibita ku a ban kasa Qur'ani idan ka duba za ka ga da yawa irin wannan akwai sha'iru a Qur'ani farkon ayan ta zo tana faɗan razani da azaba a can gaba kuma sai a ga kuma ana lallashi sai su karɓa gaskiya da har da Allah yana ba da labarin annabi Musa annabi Isa yana ba da labarin Kirista sai shi laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam lalle duk wanda suka ce annabi Musa shine wato Allah annabi Isa Allah ne to sun kafirta to Allah ta'ala kuma a can ya ƙara cewa kuma wa illam yatahu amma yaquluna lima sallal ladina kafaru minhum azabun alim idan musu hanu cewa annabi Isa Allah bane to za azaba mirar ila same su baya ga faɗin wannan magana kai ka ce ma kawai ba za a sace fita musu wani wato har za su samu su harshe ba Allah ta'ala yana gama sai ce afala yatubuna ila Allah wa astaghfiruna yanzu ba sa tuba ba ba sa koma wajen ubangiji su tuba ba su nemi gafara shi wallahu ghafur rahim alhali Allah mai gafara ne mai rahama ne wato ubangiji nan yana tattara tsakanin tsotarwa da kuma kwaitarwa to kaga Allah shi ma wannan shine abin da ya faru Allah ta'ala sai da ya gama fada a mafhumi da mantuki wadannan ayoyi suka gabata tun daga farin Allah ta'ala ya bari isra'ila quru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun haka ya rika zuwa yana fadan wasu ayoyi wanda ko dai a mafhumi ko a mantuki yana fadaran da bani isra'ila ne yana ga musu idan fa musu imani da Allah fa to sun kare alƙawarin sa in ba su imani da manzo Allah ba sun ga alƙawarin Allah idan ba su imani da manzo Allah ba to ba su imani da Allah ta'ala ba idan ba su imani da manzo Allah ba sun hada zakalin ƙarya da gaskiya idan ba su imani da manzo Allah ba to ba za a same su wato ba su da kufu'i ba su da ƙanƙanto ƙasƙantar zuciya to ana gama ga gaya kun zaka ce kuma wa anni fabbatukum al alami to kuma ku tuna fa na bibi da ba kasa wato ana ƙara kwaitar da su su tuna wannan ni'ima saboda su fuskanci wannan ni'ima ta ubangiji da godiya Allah ta'ala ya fifita banu Isra'ila akan sauran halittu da abubuwa da yawa ya fifita su da annabawa da ya rika aikowa da manzanni a cikinsu babu wata al'umma wata wasu al'umma haka da Allah ta'ala ya tara annabawa da yawa irinsu sannan kuma babu wasu mutane da Allah ta'ala ya rika sauka bi da bi ya rika saukan musu da fuskoki na shari'a a irinsu duk da wasu suna cewa har da sarauta wasu ba su ba sarauta tunda a lokacin nan akwai sauran dauloli wanda suke da kira suna da karfi a wannan lokaci to amma su ma kansu bani Isra'ila duk da wannan a lokacin akwai dauloli masu karfi akwai Rumawa da sauransu Farisawa da sauransu akwai Kana'aniyun ma duk akwai su akwai kuma sarakuna na Babila duk akwai su masu karfi amma tare da ko ubangiji ya ba su ai kuma annabi Sulaiman da annabi Dauda annabi Sulaiman da annabi Dauda kuma a sarautar da suka yi ma wato sarauta ne wanda ba ta taba ganin irinsa a duniya ba musamman annabi Sulaiman kaga hatta iska ga abin ga hidiman da suke mashi a danu ga hidiman da suke suke musu shi zama Allah ta'ala yake cewa wa anni faddaltukum ala al'alamin nabi bi ta fa ka sauran halittu ba ki da malamai suke cewa wanda yace ya bibita ku a sauran na bibita ku a sauran halittu Allah ba yana magana wai hakan kuke ke bai daya ba a'a wannan ne amun akhraj makhrajan khusus ijmalan wato wannan Allah ta'ala ya faɗi wannan magana amma yana nufin cewa al'umma da suka zo kafin al'ummar manzon Allah tunda yanzu ana kiransu ne su imani da manzon Allah saboda haka ana gaya musu abin da ya faru ne a baya ba a yanzu ba ana kuma gaya musu cewa cikamakin wannan ni'imar da Allah ta'ala ya musu idan suna son ya dawwama shine su hada da ni'imar da aka musu da kuma ni'imar da yanzu aka musu na manzon Allah sai su hada guda biyu ni'ima kan ni'ima yanzu ba haske akan haske amma ba ana magana cewa wato su sun bibice al'ummar manzon Allah ne a ni'ima ba a ana magana wato waɗanda suka rayu a zamaninsu ko kuma wanda ce kafin su to Allah ta'ala bai yauta al'umma wanda ya musu ni'ima bayan ni'ima ba irin wato Banu Isra'ila kame da Abu Hatim Ar-Razi da Ibn Jarir Al-Tabari suke fitarwa daga Isa ibn Mahan daga Abu Aliya daga Arabi ibn Anas Abu Aliya wannan isnadi ne hasan Abu Aliya yake cewa bi ma'ruqu min al-mulki saboda abin da Allah ta'ala ya bibta su da abin da ya ba su na mulki war rusul da annabawa ala alim man kana fi zalika zaman akan sauran duniyoyi da suke lokacin su ba wanda ubangiji ya ba su waɗannan abubuwa irin yanda ya ba Banu Isra'ila amma kai to zaka samu ko babu waɗanda suka butulce ubangiji irin su wannan kuma kin wa wannan ba wai ana karantawa ne kawai haka dan mu ji kun yage maka ka ba kuma mu ji labari mu ji dadi mu la'ace su wannan kuma kashe ne ubangiji ke mana karan cewa Allah ta'ala ya kaddara cewa a wannan al'umma za a samu da za su rinka mutuwa da Yahudawa to mu ma da Allah ta'ala ya ba mu wato ya bibita da tafita su ma to yana ga mana cewa mu ma idan muka masa mutunci za mu samu sakamako irin tasu kuma kuma sakamako da ya fi nasu ka tsanani baki daya wannan fasalan shine aka karwato daga Mujahid ibn Jabr daga Rabi' ibn Anas da Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da Isma'il ibn Abi Khalid da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dukkan su suna cewa wato ana magana cewa Allah ta'ala ya bibta Banu Isra'ila ne akan mutanen da suke lokacin su ko makabul lokacin su amma ba ana magana manzo Allah ba al'umma manzo Allah wannan ta riga ta yi tikau Allah ta'ala ya riga ya faɗa cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuni mafi kyawun mafi alkhair al-umma da aka fitar a ban kasa babu ba taba yin irin wato sabon manzo Allah ko ba za a yi ba ya isa muka gane bambanci tsakanin wato mutanen manzo Allah sahabban sa da kuma sauran sahabbai na mutane wato annabawa da suka zo gabanin sa a wato sabon manzo Allah zaka taba ji ba sa iya kallon sa manyan sabon manzo Allah ba sa iya kallon sa Sa'd ibn Mu'adh yaki da aka yi na Khaybar aka ce masa yanzu aka ce an bashi rama zai hukunci tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba da Yahudawa to dai tashi sai yake cewa Yahudawa ko kun yi da hukunci da ne kun yarda in suka ce mun yarda amma ya tsaya ya ce ya ku musulmai kun yarda matsala na wajen sai ya ce wa a ce bangaren ma sun yarda ya kasan kasa kalle ya kasa kallon shi ya kuma kasa ma nuna shi sai dai kawai yayi ishara ya ce wanda su ce bangaren su ma su ta abin da hukunci sun yarda wato yanda ka gane yanda musulmai ke girmama sahabbansu ke girmama manzo Allah kuma sai girma wannan addini yadda Allah ta'ala bibita wannan al'umma da waɗannan sahabbai amma zaka gani su Yahudawa suna fa tsallakewa fa a gaban su aka halaka annabi wai aka halaka Fir'auna amma suna tsallakewa aka sami a cikin su wanda suka yi butan dan maraki ana nan ana nan ko sai ya Musa kai mana kaza kuma kamar da tuma sai da kaza ya Musa kai mana kaza ya Musa mu za mu shiga ba wannan waje ba za mu shiga ba fa anta wa rabbuka fa qatila mu fa ba za mu shiga ba kaje kai da wato ubangiji naka kaje kai yakin ka mu ba za mu yi mai da kai ba sai ka sai mun ga ubangiji guru ba za ka taba jin annabawa sun fada wato sabai sun fada manzo Allah kaba shi sa wa da wannan mu ne ya zama tabbas abin da Allah ta'ala yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to sai zama lalle a cikin wannan al'umma ba a taba yin irin sahabbai manzo Allah ba ko ba a taba yin wannan irin wannan al'umma ba mutukar dai mun tsayi da abin da sahabban mu suka tsayo su ba da shi idan kuma mun tsayi da abin da sabon matsala suka tsayi da shi wato za mu zama kuma mu ne mafi sharar mutane saboda mu ne aka ba mu mafificin annabi mafificin littafi mafificin zamani amma kuma sai muka zo mu saba a haka abubuwa da dama ubangiji da ya bibita wannan al'umma suna da yawa kada za mu faɗi wasu daga cikin abubuwan da ubangiji ya bibita wannan al'umma da shi daga ciki kamar yadda muka na faɗa cewa annabtan manzo Allah ta zama gamammiyar annabta sabanin sauran annabawa gabaninsa kowa ana aikan shi ne zuwa wajen al'umma daidaiku amma manzo Allah aka aike shi zuwa sauran al'ummai baki da wannan kuma wato fadila ce fifi ko Allah ta'ala fifi ta wannan al'umma da ita sannan kuma banda wannan Allah ta'ala sai ya sanya wato karkashin mafificin annabawa to wannan shi ga fadila ce duk sauran wato annabawa da mutanen su inda sun sirri sirrin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin za su yadda cewa su wasu manzon Allah ne a matsayin wato annabi su mabiya wannan ta kuma kaga wato fa Allah ce ubangiji ya mana sai kuma banda wannan sai sanya ba alƙashin mahimmancin littafi tunda ubangiji yake saukar da shari'a a ban kasa bai taba saukar da wani littafi wanda yake ya kai Qur'ani ba wanda ya share sauran wato littattafai baki daya wanda kaga ita ma falala ce wani ina waye gaya mana falala ubangiji ya mana mu wannan al'umma ne saboda mu ba mu shirya in dai har ubangiji ya abinda ya ba Yahudawa da annabawa da kuma wato mulki da ya ba su da kaza ubangiji ya ce ku tuna da wannan ni'imar zai tambaye su to mu ba za fa tambaye mu Allah ta'ala zai tambayi wannan al'umma akan wato sakon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya muka karba zai tambaye mu ya muka karba wannan qur'ani din sannan kuma daga cikin abin da ubangiji ya tsita wannan al'umma shine mu ne kadai al'umman da ubangiji ya sanya cewa idan lokacin sallah yayi ba mu da wajen da zamu yi sallah ko ba mu zo mun isa zuwa masallaci ba kawai duk inda sallah ta kama kawai mu sallah mu a wannan al'umma babu wani al'umma da aka samu haka in ba wannan al'umma ba sannan kuma mu ne kadai aka shirya ta mun taimama da hadisi kowa sai dai hakura a samu na har a samu yadda za a yi dai amma dai wannan al'umma ne kadai aka shirya ta mun taimama mu ne kuma kadai aka shirya ta mun ganima wannan hadisai duka idan aka duba za a samu a ce a sahihain sun musanne ba Muhammad da sauransu hadisin Jabir ibn Abdullah hadisin Ali ibn Abi Talib da sauransu daga cikin lafazin da ake da aka samu daga Ali ibn Abi Talib shine almazala yake cewa inna Allah ba'athani ila kulli ahmarin wa aswad Allah ta'ala ya aiko ni zuwa ga dukkan wani fari da baki mazala da shi annabin sa ne sannan kuma yake ya kara cewa wani sutu bir-ru'bi sannan kuma Allah ta'ala ya jefa razali ya taimaki manzon Allah ta hanyar jefa razali a zukatan abokan hamayyarsa duk yanayin wato kekashewa mai kekashewa idan ya ji labarin manzon Allah ya ji labarin musulunci sai ya ji gaban sa ya ce ras wannan kuma wata falala ce da ubangiji ya jefa a zukatan duk wani magabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ya ce wa uhilla liyal maqlab Allah ta'ala ya halatta mun kuma ganima kafin zuwan manzon Allah sai dai da abin da aka samu a aje ta wuta ta zo ta cinye amma manzon Allah ya halatta wato lokacin manzon Allah sai aka halatta mana wannan sannan kuma manzon Allah ya ce wa wuzi'a latiyal ardu masjidan wa tahura sannan kuma sai aka sanya abin kasa ta zama waje ne wato masallaci ce sannan kuma wato mai tsarki ce mai tsarkakewa idan mun rasa ruwa to kasa za mu je mu nufashe ta kawai shikenan za ta zama abin za mu yi tsaki da ita sai manzon Allah ya ce wa wuzi'a shafa'ata lil mudhnibin min ummati yawm al qiyama yace kuma an bani wato ceto na al'umma ta ga duk wanda ya zini da masu zunubi a al'umma ta tashi alkiyama Allah ta'ala ya rike ya wato koye mu wannan shaitan sai na yi tashi alkiyama za a bani ta wannan dai yana daga cikin wato fifiko da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma wanda ba baka za ka samu ta al'umma da ta kai wannan al'umma ta manzo Allah wannan annabi fifiko ba daga cikin fifiko da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma akwai yanda ubangiji mun shaida mu zuwa ga ranar juma'a so ubangiji ya ce su zaba su wato hakuran su yi ma annabawa su biyayya amma sai suka kangare da haka ubangiji sai ya bar ma Yahudawa asabar ya bar ma kuma yan nasara hadi amma mu ubangiji ya dace da mu isuwa ga su abin da suka yi sabani akan ta manzo Allah yake cewa saboda mu mun riga mun zabi mun ne mu zaba ubangiji kuma Allah ta'ala ya dace da mu sai zama duk wasu al'umma mu za su bi fal ummati tabu'u lana inji manzo Allah duk wata al'umma da yanzu kuma mu za su bi a daraja manzo Allah ya ce nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya mu ne karshen zuwa wannan duniya wal awwaluna yawm al-akhira mu kuma mu ne kuma farko wato masu daraja yawm al-qiyama ranar kiyama sannan kuma daga cikin fadan da ubangiji yayi manzo Allah yayi wannan al'umma ta manzo Allah kuma ya san Allah ta'ala ya sanya shari'ar sa ta shara dukkan sauran shari'o'i duka baki daya ta yanda babu wanda yake zai iya wadatuwa gaba da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutakar yana raye manzon Allah aka riga aka aiko shi shi yasa manzon Allah yake ya ga ma wato Umar ibn Khattab kamar yake cikin sunan Darimi da sauransu manzon Allah yake cewa law kana Musa hayyan wa adraka nubuwati lattaba'i inda Musa yana raye kuma ya riski annabta ta shi ma da yabi wato nan ka fahimci cewa babu wani wanda zai isan masa ya bi wata shiriya wata ba shiriyar manzo Allah ba mutakar manzo Allah an riga aiko shi kuma shi ya rike wannan shiriyar manzo Allah wannan dole kowa ya ajiye wannan shiriyar tashi ya bi shi wannan in ba wannan al'umma ta manzo Allah babu wanda aka yi waɗannan wato fadail din waɗannan wato fifiko da ubangiji ya fifita wannan al'umma da ita saboda haka dole wajibi wanda Allah ta'ala ya tayar da shi a cikin al'umma na maiki te gode ba Allah godiya ko ba godiya ta baki ba godiya na yayi da baki a magance yayi a aikace sannan kuma yayi a kudurce ya zama ya kudurce kyakkyawan kuduri game da ubangijinsa game da annabinsa ya zama yana da kyakkyawan magana game da annabinsa game da ubangijinsa yana da kyakkyawan aiki game da ubangijinsa kuma game da annabinsa sallah to sai sallah zakka sai zakka yana yi bari na bari to wannan sai zama ya wani lafiya sannan kuma daga cikin falalin da ubangiji ya yi ma wannan al'umma wanda bai yi ma wata al'umma ba kafin mu shine yanda ubangiji ya sanya a wannan al'umma akwai malamai malami masu tsoron Allah ba za a taba samu mutukar ba wai to kiyama yanzu za ta tafi ya tsinke ba a kisabun al'umma manzo Allah a ce wai baki da duk azaba daya idan azaba daya kowa ya zama kowai wato babu shiga babu fita duk mutane su zama miyagun mutane a'a duk yanda za a yi sai an samu wasu mutanen kirki a cikin al'umma manzo Allah kuma suna tsayuwa tsayin daka akan tabbatar da wannan addini Allah yake cewa ba za a gushe ba za a samu wani gungu a cikin wannan al'umma tawa suna wato tabbata akan gaskiya baya cike da su wanda ya tafar da su saboda haka daga cikin abin da falalin da ubangiji ya yi wannan al'umma shine za a samu al'umma malamanta ba sa ta hadisi ko da an samu su daga cikin malamai suna murguɗe murguɗe suna rata addini to sai ka samu kuma ana nan za ka ga wasu daga cikin su kuma ba sa yi ko sun fito suna yakan masu wannan lalata addini wannan in ba al'umma manzo Allah ba za a samu haka ba in kana dubawa tarihin Yahudawa duk an samu abubuwa sun jirkice musamman lokacin da aka rika samun su waɗannan su Jaluta da sauran mutanen sa bal lokacin su Bukta Nasar ma lokacin mutanen Masar da suka yi kawanya akan Yahudawa aka samu aka kanta da Yahudawa ta yi lokacin ga baki da duk al'ummar tarin ta riga ta lalace ta bace da aka sai aka dinga samun jirkicewa a cikin Tauran to amma mun kaga Allah ta'ala ya kiyaye wannan addini ba kamar kuma Nasara ba a ba fara maganar ma yaushe za a fara taskace abinda Annabi Isa ya bari ba sai bayan adadin shekaru arba'in ba fara wannan ba to amma wannan mu goya daga cikin abinda kuma ubangiji mu kuma ya fifita wannan al'umma ya sanya mata wasu mutane wanda suka wato zanya gwanduwansu zama suna rayuwa ne kawai don kiyaye addinin Allah ta'ala kiyaye Qur'ani da kuma sunna na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa samu wani a tarihin ɗan adam ba wanda aka yi ƙoƙarin kiyaye kaiwansa da kawowansa baccinsa da farkensa tarinsa da muransa da rashin lafiyarsa da kuma lafiyarsa aka kiyaye komai na nashi shine da aka kiyaye na manzo Allah ba a taɓa samu a tarihi ba shi yasa zaka gani wannan zaka dole zaka malamai suka ce wato wannan ilimi na isnadi ilimi na wato kiyaye labaran manzo Allah da shama'i dinsa wannan khisisa ne na wannan al'umma baki da sannan kuma malaman ma ba ma sun tsaya kawai kokarin a kiyaye waɗannan abubuwa da ake ruwaitowa daga manzo Allah ba sai da suna kulawa suna tabbatar da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba suna shiga cikin Qur'ani da sunna din suna kore ma wannan addinin wato duk wani murguɗe murguɗe na masu murguɗe murguɗe suna kore wani hawan kawara da makwalata suke yi ma addini za su ce wannan abun banna ce suna kuma kore tawile wanda babu shi wanda jahilai ke yi in ba wannan al'umma ba samu wata al'umma da ke irin wannan ba sai dai kaɗan za ka samu amma mu wani al'umma cikin ikon Allah an samu malamai gagaggan malamai wanda suka tawato suka yi ta rayuwa saboda su kiyaye wannan addini a lokacin da aka fara samun wanzuwan ƙarya a cikin al'umma an fara yi wa manzo Allah ƙarya ana yadawa ana cewa manzo Allah ya faɗa da sunan addini to shine daga cikin magabata suka ce ai ta'ishu lahal jahabida daga cikin magabata ke cewa ai duk wani ƙarya da suke yi su yi ƙarya amma kuma mun tabbatar cewa ubangiji zai samar da wasu mutane da su kiyaye wannan addini wanda kuma haka aka yi aka samu waɗannan malamai suka fa tantancewa aka fa tantancewa wajen aka ce ba an daina karɓan duk wani labari sai wajen wanda yake karɓa wato amintacce tunda aka samu fitina kamar da Muhammad bin Sirin ke faɗa yake cewa tun daga lokacin da aka fara samun fitina wato aka fara samun bayake yake tsakanin musulmai aka samu dalilin sa a ƙarya to kowa da kowa zai kawo magana sai mutum ga yaman waya ga baka sai a je a ga waya ke bin sunna sai a karba wanda baya bin sunna kuma an san to wannan zai iya yin ƙarya kenan baya tsoron Allah to sai aka koma ana aka fara sa tsauraran makamai wato matakai wanda ta shakka babu wannan ubangiji ne ya dakatar da waɗannan mutane zai ma za ka yi mamaki ka ce waɗannan al'ummai
duk zarangwa da aka yi al'umma ba al'umma ba irin su na girik da waye masu masu kwakwalwa sosai mu sai zuwa da irin wannan tunanin ba kuma sai wannan sai musulmai an shakawa baka san ubangiji da ya musu wani jagoranci suka lawa ba sa karɓar labari duk abin da aka ce matsala ya faɗa tun daga qur'ani shi kansa aka koma qur'ani ba a wato tabbatar da duk wani harafi a cikin qur'ani sai a samu isnadi yanzu ka shi muna cewa allazina yazuna annahum mulaqu rabbihim muka ce abin da isnadi tabbata shine mulaqu ba mulaquna ba duk da ayare kuma zaka cewa mulaquna amma ba su karba ba ba za su karba ba kuma ba za su karba ba kuma da wani zai ce shi mun zai tabbata za su ce mashi kwatacce ne shi saboda abin ya dogara ne da isnadi ya dogara da isnadi wannan addinin ba za ka taɓa rasa rama wani addini da isnadi ba to kuma wannan isnadin daga ciki sai suka ɗau tsauraran matakai yana ba sa karɓa sai wanda yake adali an san adalcinsa ya shahara tsakanin malamai amintacce kuma an tabbata ba kawai dai ya zama komai addini bai za su karɓa ba sai an tabbata kuma yana adalci karatu an samu da yawa masu addini amma ba su iya riƙe karatu sosai daga cikin wanda ba su iya riƙe karatu sosai amma suna da addini akwai al-imam Abu Hanifa Allah ta'ala bai mushi hadda sosai ba amma Allah ya mushi fahimta saboda haka malaman hadisi ba kowace ne suke karɓan hadisin shi ba aba bi da adalci kenan ka duba ka gani Ali ibn Abdullah al-Madini ana faɗan cewa babban malami ne sai ake tambaye cewa babanka Abdullah al-Madini amintacce ne mu karɓi hadisi daga wajensa sai ce aka tambaye wani ka tambaye wani na dai yace a kai za mu tambaya ka faɗa mana kuma nasiha kanmu da wannan addini sai ce babana mai rauni kaga masa kara ba magana ne lokacin wani za a tsara tsakanin waya da waya ba kara a harkar saboda addini ake yi ba sa karɓa sai wanda aka tabbatar cewa yana riƙe karatun da sosai sannan kuma ko da an san cewa yana riƙe karatun shi kawai idan ya in shi amintacce ne dan ya ruwa in ya ruwato wani wanda yake ba amintacce irin sa ba shi ba su karɓa ba to haka kuma sai an tashi daga wannan matakin zuwa wani matakin zuwa har a kai ƙarshe a danga da manzo Allah in aka samu hutun daya ya zama shi ba amintacce ba to ko ba za a karɓa ba hadisi ya zo kwanja shi mai raunin shi ke rinjayen masu ƙarfin yanzu misali Malik amintacce ne ya ɗauko hadisi daga wani wanda yake mai rauni Ibn Abi Mukhariq misali shi kuma ya ruwaito daga Anas bin Malik misali Anas bin Malik sahabi Ibn Abi Mukhariq tabi'i amma kuma yana da rauni ta fuskar haddansa ba ta fuskar kirkinsa ba Malik kuma tabbata shi ma Malik imam ne sai a ce ba za a karɓi wannan hadisin ba saboda ai shi wannan na tsakiyar shi ba a mutace ne ba ka gaya mu ilimin da aka samu a harkar addini nan a musha amsa haka sannan kuma ko da ma duka kuma sun inganta Malik daga Zuhuri duka waɗannan malamai ne manya amma kuma Zuhuri shi kuma tun da bai gaske manzon Allah ba yace manzon Allah ya faɗa ko ba za ka faɗa ba duk girman sa za a ce to ai ba san waye ga mushi ba tunda dai shi an san ba a haife shi ba lokacin a ina samu labarin to ka duba ga yadda malamai suka saka tsoraran matakai to baba wanda aka tabbata cewa ya da rauni ba malamai hatta wanda ba a san ma shi ba a ne shahara da neman ilimi ba to tsayawa suke takta guna su za su tumce shi ne saboda su shirama da hadisi ba za a ce wai ka kyautata mu ne zato ba kamar mu ke a sha'anin rayuwarmu a su al asru fi qabul al akhbar at tuhma kawai su farkon asali su abu babu su wajen karban labarai ne da manzo Allah ne shine kowa ya faɗa ƙarya yake sai ya yi tabbata musu yayi gaskiya kawai saboda haka sai ya shahara da ilimi in bai shahara ba sai a ce wannan fulanin majhul al adala ne ko majhul al hal idan ma ba san shi bane baki da sai ce wannan hadha fulanun majhul ko majhul al ayn ana wata tamma ba akwai shi ba kowa ba shi ba sai ba karban hadisi aka to kaga wannan wanda ubangiji ya sanya ire-iren waɗannan mutane suka kiyaye waɗannan wato hadisai da manzon Allah da kuma shiga shi Qur'ani kamar da muka ce Qur'ani shi kansa ta irin wannan aka kiyaye shi ta irin wannan ake tabbatar da wato isnadin sa da kuma rubutu da ake yi babu wani Qur'ani da ake rubutawa da ake kawo daga Saudiya in ka je can ka ce ba za ka ga wani isnadin ba zaka ga an gaya maka cewa kaza da muka tabbatar aluja da gani a waje kaza to gashi nan isnadin shiga wuri kaza an samu aka samu sai ka dun mai cewa kaga ba zai karba hadisi ba kuma ya ce wai zai kawo wasu abubuwa da za su zama tantama a waɗannan kafaran waɗannan labarai to addini ne baki da sarai kuma bai fahimci da alawa ko bai fahimci aka yi aka ce waɗannan abubuwan ba saboda haka waɗannan malamai wanda suka rayu malamai na addini suka dinga kiyaye addini ya zama su ne suka kiyaye addini daga dukkan wata bid'a su suka kiyaye addini daga dukkan wata zuciya su suka kiyaye addini daga dukkan wata shubha shi yasa idan aka tashi a sake aka ce su wane ne ahlus sunna wal jamaa zaka je kai tsaye ma Allah cewa ahlul hadith saboda dama duk wanda kaga san duk wanda bai yi hujja da hadisan manzo Allah to shi ba zai zama ahli sunna ba ba mutum bai taba zama ahli sunna bane kuma hadisan manzo Allah shi zaka ce cewa ahli sunna hum ahlul hadith yayin da aka tashi a ce ahli sunna su kansu ana san a ce su wane ne mutanen manzo Allah kuma kai tsaye sai a ce baka da su ne kuma ahlul hadith wal athar wanda suka da kai magana za su ce maka ga hadisi ga hadisi a cikin su ake samun malaman Qur'ani a cikin su ake samun malaman kuma hadisi kuma basu koyar da sunna saboda kamar yadda na faɗa wannan alujan da wannan albaki da waye kowanne kowa yana ruwaito sa ne da isladin sa asim shi kadai baya ba wai ko kuje na har dibe irin da fadan abin da ya ga dama a dole yana zuwa ne fadi isladin sa a ciki kuma duk wanda ya kawo wani abin da ba isladi bane ishtihadi ne kuma malaman suna faɗa malaman suna faɗa za su ce wane kaza kaza da ya kawo wani ishtihadin sa ne za su karba ba in kuma aka sami wato abin ya zama tsakiya ko dai zama ishtihadi ko ya zama wato ba ishtihadi ba ce ga malaman su yi sabani wanda ya ce ya karba wanda ya ce bai karba ba haka ake amma duk abin aka tabbatar cewa daga matsalar aiki to kuma shikenan an karga an karba saboda haka kaga wannan shi ma wani abu ne da ya kamata mu kara akwai asadirusu wani kirista dan kasar Lebanon wato mutum ne wanda ya karanta tarihi historian ne sosai to sai yake fadan ta yaya wasu hanyoyi za a bi wajen a tabbatar da authenticity and reliability of any historical facts yake cewa ta yaya za a bi ba musu ni bane sai yake cewa babu wani hanya da za a bi in ba hanyoyin malaman hadisi ba duk wani hanya da aka bi in ba wadannan hanya aka bi to ƙarya ne kawai yace in dai ana so a tabbatar da ingantaccen labari ne tabbas ya tabbata to sai da ba wadannan hanyoyi to kuma wannan khassisa ne min khasa'is hadhihi al-umma waya daga cikin abin da ubangiji ya fifita wannan al'umma da shi wannan a wannan in ba wannan al'umma ba taba samu a rayuwar duniya ba ba same shi ba a takaice dai abin sai da wannan magana saboda farin Allah ta'ala wa anni faddaltukum 'ala al-'alami cewa da yayi na fifita Allah ta'ala ya fifita wato bani Isra'ila akan sauran halittu wannan ba yana nan an fifita su akan sauran akan wato al'umma manzo Allah ba wannan ana magana al'ummar da ta zo a lokacin su ko kuma da suka zo kafin lokacin su amma al'ummar manzo Allah ubangiji ya fifita su da dawowa wanda Allah ta'ala bai fita bani Isra'ila wannan ba ko ba komai wannan ma kiyaye labaran ba kiyaye kaga wannan wani abu ne wanda yake babu shi a tarihin dan adam baki daya Allah ta'ala ya fifita wannan bani Isra'ila annabawa da manzanni da littafai da ya saukar da kuma wato sarauta da ya ba Annabi Sulaiman da Annabi Dauda wanda sarauta ne wanda ba ta samu a duniya ba to sha'anin wanda ya baka ire-iren waɗannan abubuwa shine ka gode masa sha'anin wannan shine ka gode masa godiya kuma ba wai kawai kai ce zaka yi a baki ba kace zaka gode a magance da aikace da kudurci ka bauta ma Allah ta'ala shi da abinda ubangiji ya aiko yace wa da manzansa ne kai tarshi kamar da mu ma yanzu meye zamu nuna cewa mun gode ubangiji akan wannan ni'ima da ya mu wannan al'umma na abubuwa da ya bamu na fifiko shine mu imani da shi imani da bai da ya bamu hukunto mu daina yada shi buhuhi mu daina yadda kuma ana wato mun dabo a cikin addini ana kawo da shi buhuhi ana kokarin cire mu daga asalin Qur'ani da kuma abin da yake sunnar manzo Allah ta daga ta yarda wanda yayi wannan to kaga wannan ya kalubalance abin da ubangiji ya masa ni'ima da wato tozarci da kuma mutunci kamar yanda su ma ahlul kitabi lokacin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kalubalance ni'imar da aka musu a baya da mutunci tunda ba su yi imani da manzo Allah ba Allah ta'ala kuma shine a'lamu haythu yaj'al risalatahu shine ya fi sani inda zai sanya annabtansa tunda ya riga sa annabta a cikin larabawa to ai kaga da sai su karba to amma saboda su sun mu Allah ta'ala butulci su butule ne sai ba su karba wannan abun ba sai zama wato kuma wannan kamar sun sarar da duk wata ni'ima da ubangiji ya musu ne kawai duk ba su gode ba Allah ta'ala ya cigaba cewa wattaqu yawman kuma ku ji tsoron wata rana la ta ji nafsu an nafsin shay'a wata rai ba za ta amfana ba wata rai wani abu ba Allah ta'ala yana tsotar da su rana ta ran tashi alkiyama yace ku ji tsoro ku fada ku da wata rana da za a same ta wata rai ba za ta amfana ma wata rai da wani abu ba uba ba zai amfana da ɗa da wani abu ba ɗa ba zai haifar ma ubansa da wani abu ba mata ba zai haifar ma mijinta ba mijin ba zai haifar ma matan ba ɗan uwa ba zai haifar ma ɗan uwansa ba kowa a wannan rana yana nan ne ci nafsi in dai aka je lokacin wato da ake sar da ake wato kasan hisabi to babu wanda zaka je ya zo ya ce maka zai dan san maka wani abu da lada ko ya take ne bukata babu shi Allah ta'ala yana cewa waqshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatid dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur Allah ta'ala yake ku ji tsoron wata rana wanda yake wato mahaifi ba zai amfana ba ɗansa da wani abu ba. Ba zai amfana ba ɗansa da wani abu ba, kuma shi ma ɗan ba zai amfana ba mahaifinsa da wani abu ba. A duniya kuwa abin da muka saba sani, uba na amfana ba ɗansa, ɗansa na amfana ba ubansa. Amma a wannan rana babu wanda zai amfana ba kowa, kowa yana nafsi nafsi. Wato abin da zai ƙara baka, zai tsorata ka a harkar nan, shi ne a ce har uwa da ɗanta ba. Uba da ɗawan lokaci a iya samun ka ga uban bai taimaka wa ɗan ko ɗan bai taimaka wa uban ba. Amma ba safi ake samun ka ga uwa ba ta taimaka wa ɗanta ba. Amma kana ji Ubangiji a wata aya yana cewa yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah ta'ala ya ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi. A wannan rana kowa nafsi nafsi abinda ya same shi kawai ya shafe shi kawai shi yake. To Allah ta'ala a nan sai ce wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana. Nan wata rana an ce mata wata rana ba ce ranar kiyamar ba, duk da an santa saboda a girmama sha'aninta. Ko kamar ya ce wattaqu yawman 'azima, ku ji tsoron wata rana, rana ce mai girma, rana ce mai razali. Allah ta'ala a nan ya kawo ta asira ta kira saboda ya tsotar da mu da ita, saboda kuma ya wato kwankwashi wato kunnuwa na duk wani mai sauraron wannan aya, musamman banu Isra'ila da suka ji suka ce su ji ba, da suka san cewa manzo Allah tabbas annabtan da ya zo da shi annabta ce ta gaskiya, amma suka yi masa butulci suka ki yadda cewa to akwai yadda Allah ta'ala zai gurfa da su ya musu sabi akan kin imani da suka yi da manzo Allah. Mu wa wannan al'umma kuma idan kuma muka zama wata ni'imar da Ubangiji ya mana, muka kalubalance ta da butulci, mu ma mu san cewa akwai yadda Ubangiji ta yi da mu duka. Wannan shi dole a rika tafiya da mukarara, kar ka zama mani za a ba maka labari kawai ka aji a bore kawai ka ce bani Isra'ila tuwa babu, a'a mu ma mu sa wannan abu a rigar mu da kanmu. Akwai ranar da Ubangiji zai tada mu wanda yake la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wani wata rai ba za ta amfana mu wata rai wani abu ba. Ibn Abi Hatim Ar-Razi da yana fitarwa da isnadin sa zuwa ga Asbab ibn Nasr, zuwa ga As-Suddi, daga Abu Malik Ghazwan al-Ghifari. Ghazwan al-Ghifari Abu Malik yake cewa ya'ni la tughni nafsun mu'minatin an nafsin kafiratin min al-manfa'ati shay'a. Abinda yake magana la tajzi nafsun an nafsin shay'a shine babu wata rai mumuna da za ta amfana ma wata rai kafira wani abu. Wato kaga anan fa kamar Ubangiji yayi kac ne, duk wanda baka iya amfana mishi komai ka mishi da'awa lokacin da kuke rayuwa ba, ya musulunta yana dan uwanka ko yana kanka ko yana wanka, to daga lokacin da aka riga aka mutu Ubangiji ya raba, ba za ku sake haduwa ba, ba za ku sake marbarin juna ba, Ubangiji ya riga ya raba kat wannan zumuncin na ya riga ya kan kuma shi da Ubangiji la ta ji nafsun an nafsin shay'a. Ubangiji nan kamar ya riga ya raba wannan zumuncin ne, kaga ashe wannan ya kamata kuma mu kula cewa ashe kaga jini yana amfani da kadan an shiga aljanna, jini dai yana amfani da kadan an shiga aljanna, babu wani wanda zai wuce shi sharifi ne jirin mai aiki sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce ba zai aiki ba, kuma ya ji mun addinin kakan nasu kuma shi da shiga aljanna haka. Jini dai ba zai mishi amfani ba, mutakar an tafi wannan ardiya ta isa, wannan kasa ta isa bi, to wannan jini baya amfani. Shine yake cewa la tughni nafsun mu'minatin 'an nafsin kafiratin min al-manfa'ati shay'a. Wannan kuma shine ake ru aka abba ya rawaito daga As-Suddi daga magaransa, haka ya fassara wannan aya din shi ma. Allah ta'ala ya ce yake cewa wala yuqbalu minha shafa'a, ba za a karbi ceto ba, wala yuqadhu minha 'adl, kuma ba za a karbi fansa ba. Ubangiji yana kai kolaluwa wajen kore amfanin wani mai amfani. Duk wani abu da ka san yana yin amfani a wannan duniya, yana gaya maka cewa a wannan rana dai to wannan amfanin ba zai amfani ba, wannan amfanin da ka saba sani yana amfani to zai amfani da kai komai a wannan tashar kiyama ba, mutakar ba a je da imani ba. Sharadin shine ba a je da imani ba, in a je da imani to za a iya samun amfani, amma in aka je babu imani to ba a shiga uku. Allah ya tsare mu. A shafa'a a ceto shine wato wani kamar tsani da mutum ke yake isa zuwa ga bukatarsa, wani wanda zai taimaki zuwa ga kai bukatarsa. Kamar misali mutum na neman biyan na neman admission, wani yaje mishi kamun kafa sai ake kira wani abu a shafa'a, shi ma ana kira shi a shafa'a. To an kira Larabawa suna kiran wannan a shafa'a da shafa'a, saboda shi kamar da can shi ci ɗaya ne tilo, ya gaza yadda zai yi hannunsa ba zai kai bai je ya kawo bukatar nasa, to yayin da ya samu na biyu haka ya kara mishi karfi zai je ya taimaka mishi kawo mishi wani abu ya zama mishi tsari kuma, to sai aka kira da a shafi da a shafa'a. To anan Allah ta'ala kamar yana yin raddi ne ga Yahudawa da suke cewa ko da mun yi imani da manzon Allah ba, ko da mun yi imani da wasu annabawa ba, to amma ai mun jikoki annabawa ne, ai mu Allah ta'ala yana son mu, ai mu abna'ullahi bi wa ihibba'uhu, mu ƙayan Allah ta'ala ne kuma masoyansa in ji su saboda haka idan mun mutu kawai shikenan za mu shiga aljanna to shine ubangiji annabi yake ƙara tabbatar da cewa to koda kuma ku hada wani jini da annabawa to kuma wannan jinin da ku hada ba zai muku amfani ko yi muku imani ba to kaga wannan shi ma ya kamata ku riga kulawa saboda mu ba wannan al'umma ana samu wannan zangayi da ganganci wani mu kawai saboda yana danka ta kashi zuwa ga ahlul bait na mazada ko wani abu ya rika cewa ai shi ba yanda za a yi mawukata ci ko ma ka ai wannan al'umma ka ji wannan cewa ai su wuta ba ta iya cin su dai a musu ko za a musu azaba sai a sa musu ban sanyi ba inda aka faɗa wannan cin qur'ani ko sunna magana ce kawai kulli yaji muka ka jama'a suke faɗan sa a iska iska ce kawai tsaba a ce wai wani wanda yake sharihi wai wuta za ci shi ba aljanu iblis shi da aka haifi shi asalin sinadarin wuta ba shi da a ce da shi ga wuta wuta za ta cinye shi balle kuma wani wanda yake shi tsoka da jini ne shi ya fita ta wuta da ci ba wanda duk annabawa wannan ka gaya mun wanda yake za ka samu in ka bibiye salsala sosai ba za ka samu a cikin gidan shi ko a cikin zuriyar sa ba 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 ka bi akwai kowa ka je ka duba annabi nuhu akwai dan sa akwai matan sa annabi lut akwai matan sa wane akwai wane annabi yaqub ka gashi ga annabawa da aka tara a cikin gidan sa kuma aka sara kuma gumagumin kafirai ko a cikin gidan sa to daga wannan wani abu ne wato annabi manzo ma yi akwai su Abu Lahab akwai Abu Lahab akwai Abu Lahab a cikin wato baffale na ma'aiki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan duk ba zai sa a ce wato wannan abin da suke faɗa kaga ba zai zama daidai ba shi kuma al'adar din da ubangiji ya kore yake cewa ba za a karɓa fansa ba shi alfida fansa kaga nan a duniya galibi idan ka kasa ka rasa samun wani abu wani amfani da kake nema to wanda zaka fara karkata zuwa gare shi shine ka je wani ya je ka kama kafa da shi ko dai saboda jinin da kuke fada sa ko saboda kai dan kai da su wani je ka mukan kama kafa da kai ka cice ni wurin wani to ban yi sai kora wannan to idan babu wannan kuma to abin da kake tsammani shine a ce ka kawo a cika tara ko kawo fansan wani abu sai a ce ka kawo fansan wani abu to shine wato alqur'ani shi ba ana yace babu al'adil kuma babu wani alfidada babu wani fidau ba wanda zai zo yace za a kawo shi wani fidau ko albadal ko wani abu yace shi wannan zai zama madadin wato abinda bai mun Allah ta'ala ba na imani al-Tabari da bin Abi Hatim al-Razi yana suna fitarwa ta hanyar Hajjaj ibn Muhammad al-Awar daga Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj daga Mujahid ibn Jabr daga Abdullah ibn Abbas yake cewa inda aka ce wala yaqbalu minha shafa'atu wala yu'khadhu minha 'adl al-'adl sai yake cewa shine al-fida al-badal wal fida wato shine musaya Allah ta'ala ba zai karbi wani yazo ya ce tunda shi bai yi sallah ba da azumi ba to ubangiji ga musayan wannan abin da nayi na taba yin wani alheri a baya to azo ya zama wannan da wannan sahabisu ya zama makafin abin da ban yi ba na imani da nayi ubangiji bai taba wannan ba duk wanda bai imani ba to babu wani aikin alheri da zai yi in yayi zumunci in yayi zakka in yayi azumi in ya sada zumunci in yayi kishin kasa a banza a wofi ubangiji zai dauko wannan abubuwan in ta ma in ya gada ma ya gyara ya saka kamshi a duniya amma za ka je lahira shikenan zai dirafa wannan aikin ne in ji ubangiji fa da Allahu haba an mabura sai mai da shi wato ya daidaita shi kamar wato kura haka zai daidaita shi sai haka duk wani wanda ya je ma ubangiji babu wani abu na imani to ubangiji ba zai karba ba wannan Ibn Jurayj yana rawaito daga Mujahid daga Abdullah ibn Abbas da wasu daga cikin malamai suna cewa bai sarari tafsiri daga Mujahid ba sai kadan amma dai an rawaito wannan ma'ana daga magabata da yawa irin su Abu Aliya da Abu Malik Ghazwan al-Rifai da Hasan al-Basri da Sa'id ibn Jubayr da Qatada da Ar-Rabi' da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dukkan su suna fassara cewa wato al-adl da aka fara Qur'ani ana ma'anar shi al-fida shine fansa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam kamin al-Tabari ya rawaita ta hanyar Yunus daga Abdullah ibn Wahab daga gare shi yana cewa law anna laha min al-ard dhahaban lam tuqbal minha Allah ta'ala anan yana faɗa musu cewa duk wanda ya mutu bai imani ba to ko da yana kwatankwace yana da kwatankwacin duniya ne na azurfa to ubangiji ba zai karba ba ba wani abu da zai kai yanzu kaga a duniya kuwa ko kisa an kai akwai abin da kamar za ce yayi daidai da wannan wanda ka kashe ne yayi daidai shikenan amma dai a kiyama dai to imani ne kawai ko dai ka zo da imani ko ba za ka zo da imani ba to shikenan ko baka da magana kuma Allah ya tsare ya wannan sheda ne ai wannan sheda ne kawai zamu wannan kuma duk ubangiji ya riga ta wace zamu yi musu sheda saboda ubangiji ya bamu labari kuma wannan da ba sheda ai duk wannan ai duk ubangiji aka tafi sai da aka wannan dama shi da yake da komi akwai litafi akwai malaiku za su sheda annabawa za su sheda kuma sauran mutane ma za su sheda duk wannan za a yi amma dai abin da ake magana shedan dai da aka sheda dai a gaskiya za a yi eh ba wanda bai imani ba zai ce ku za zo kuma wani zai ce masa ubangiji ya imani kuma a canza magana ba isa ba babu inda har ya zama kaga annabawa annabawa dai suna da yakinin cewa ubangiji bai tsorata da su ba amma akwai gaban da za a je wani ru'i da za su gani a wannan rara su ma annabawa su kansu ubangiji ya tambaye su sai ba su da ilimi babu da ilimi yace in aka tambaye su ma za ku ji to qalu la ilma lana haka za su faɗa in aka tambaye su yaya aka ansa ku yaya lamarin mutanen ku suke sun karba ko ba su karba ba sai mu ba mu da ilimi mu sani ba a tambaye su ma su kare kansu da kansu a yau mazala aka ga ya san Abubakar mumini ne amma zai me yasa bai ce Abubakar ba to a ranar ubangiji ba kafa ubangiji guda a ranar dole a haƙura kawai ubangiji yanda ya so haka zai eh Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu assalamu alaikum warahmatullahi